بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. A yanzu da nake magana din nan bayan sallar magriba na ainihin wato daren Talata wanda ya daidai da 29 ga watan Al-Muharram hijira na da shekara 1421 wanda ya daidai da 1 ga watan Mai shekara ta 2000 shekarar Turawa. Wani lokaci ne wanda za mu fara karanta littafin As-Sarimul Battar fi Tasaddi li Sahratil Ashrar da Alif Wahid Abdulsalam Bali. Wato takobi mai yanka daya game da fuskantar bokaye masharranta, wallafar babban malami, malamin aljanu da mutane, Wahid Abdulsalam Bali. Allah ya saka mishi da alheri, Allah ya zuba albarka ya kara ta a cikin rayuwar shi. Wannan littafi wani bangare ne na littafin Wiqayatul Insani min al-Jinn wa Shaytan, wanda wannan littafi mun fara karatun shi wasu lokuta da suka gabata har mun yi karatu daya biyu, amma ba mu samu damar ci gaba da karatun ba sai nan gaba kaɗan insha Allah. To amma ganin cewa matsalar da shi wannan littafin na ɓangaren Sarimul Battar yake ɗauke da shi, muhimmancinta a ƙashin gaskiya ya fi muhimmancin abin da ke cikin Wiqayatul Insan. Domin littafin Wiqayatul Insan tarihi ne dangane da halittun aljanu da kuma bayani akan ɗabi'o'insu da kuma irin yadda mutum zai bi ta hanyar Alƙur'ani da Sunna ya samu katanguwa daga sharrinsu ta hanyar riko da Alƙur'ani da Sunna ingantacciya a bisa fahimtar da Annabi da sahabbai suke a kanta. Wannan littafin kuwa As-Sarimul Battar littafi ne wanda yake karantar da kai sharri na bokaye da kuma yadda za a muƙabalanci sharrin bokaye da alherin Ƙur'ani da Sunna a bisa karantarwa Annabi da sahabban shi. Shi yasa mai wannan littafin ya sa mishi As-Sarimul Battar, takobi ne yanka daya mai kaifi wanda kaifin shi ya kai matuka. Inna shani aka huwa al-abtar, al-abtar mai yankaccen karshe, to al-battar wanda yake yanzu nan da ya datsa abin ya datsu. Wato kamar wani takobi ne aka mika maka wanda duk wani boka, duk wani dan sihiri, duk wani dan tsubbu, duk wani mai dabo, mai rifa'ido, duk wani wanda ainihin zai biyo maka ta hanyar asiri ko ainihin sammu, za ka samu katanguwa kuma za ka iya fuskantar shi ka muƙabalance shi. Wannan muƙabalanta za ta kasance ta ka san sirrin shi, ta yaya ne ma wai bokaye suke bi suke zama bokaye, wane irin kafirci ne suke yi ga shedanun aljanu sa'annan su kai ga zama bokaye, wane irin haɗin kai da taimako suke samu daga shedanun aljanu don buƙatar su ta biya. Sa'annan malamin zai maka bayanai dalla-dalla insha Allahu ta'ala dangane da wasu alamomi da za su taimake ka ka iya gane cewa wani daga cikin masu yin magunguna na harkar aljanu ko asiri to gaskiya ba malamin Sunna bane amma boka ne ko kuma dan sihiri, wani kuma daga cikin masu yin magungunan aljanu ko asiri malami ne wanda yake na Sunnar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wato zai karantar da kai hanyoyin da zaka iya tantance tsakanin malaman Allah da kuma malamai waɗanda suke bokaye ne. Sannan kuma har wa yau wannan mai littafi zai karantar da kai hanyoyin da ake bi ake iya rarrabe sihiri, a iya gane kaza cewa asiri ne, kaza ko ba asiri ba ne, kadai aljani ne ya shiga jikin mutum don ya cutar da shi. To sai ya kawo maka, in ya tabbata cewa asiri ne to ya ce sai ka duba in an samu alama kaza alama kaza alama kaza to asirin iri kaza ne, to ga matakin shi. In ku alama iri kaza ce to asirin iri kaza ne, ga matakin shi. Don kasancewa matsalar aljanu da asiri matsala ce mai faɗi wadda ta karkasu daban-daban, kamar dai likita ne ga harkar ciwon kai. Ciwon kai a wurin likitanci ba abu ɗaya ne ke sababbar da ciwon kai ba, kuma ba iri ɗaya bane shi ciwon kai a wurin likitoci. Akwai ciwon kan da gajiya za ta sababa maka shi, akwai ciwon kan da kuka zai sababa maka shi, akwai wanda yunwa za ta sababa maka shi, akwai wanda rana ce za ta buge ka, akwai wanda wani abu ne zai haskaka idanka ya fi ƙarfin ƙwayar idanka, daga nan ciwon kai ya kamu. Duk waɗannan karkasuwa da nau'o'i na ciwon kai tunda suna da sabubbansa a wurin likita, to kuma suna da irin matakai da magungunan da likita yake ɗauka. Eh, to haka al'amarin yake dangane da asiri. Akwai asirin da za a yi don a raba mutum da matar shi, ko a raba mai gida da gidan shi, ko a raba ainihin miji da mata, ko a raba yaro da mai gidan shi, ko kuma a raba ka da ofishinka, ko a kore ka daga garin, ko a kore ka daga ma'aikatar, ko rumfar kasuwa, ko a kyamatar da kai game da ƴaƴayenka. Kamar mace ke maka asiri don ta kyamatar da kai game da ƴaƴayen da ba ita ta haifa ba, wato ƴaƴayen kishiya, ko kuma dai wani abu makamancin haka. Wannan gaba ɗayan ka tattara su, shi ake kira sihirut tafriq. Akwai hanyoyin da ake bi a gane irin shi. Sannan in ka dawo, akwai asirin da za a yi don a hana mace ta yi aure, budurwa ce, bazawara ce, akwai irin wannan asirin. Wannan shi ne ainihin suke kira sihirut ta'tilil zawaj, asirin da za a yi don ka kasa ko ki kasa yin aure. Akwai kuma asirin da za a yi don a haukatar da mutum ya zama turin mahaukaci. Mahaukaci ne a shari'a da duka da zagi, wannan shi ake kira sihrul junun. Akwai asirin da za a yi ka haukace amma hankalin ne zai zare, baka duka baka zagi, sai dai baka san ciwon kanka ba, baka san darajar ka ba, sai ka zauna ruwa ya dake ka awa biyar, ko ka wuna a rana, ko ka ga mutum ya tsaya yayi shiru, ko ka ga ya kalli wani abu yana ta dariya ko yana ta fada, wannan shi ake kira sihrul takhyili wat tamwihi. Sa'annan akwai asirin da za a yi wa mutum ya kasa saduwa da ainihin matar shi, ko a yi mata asiri ta kasa saduwa da namiji, ya danganta. Shin za a yi asirin ne gaba ɗaya in ya zo saduwa da ita azzakarin ya ita shi, ko ko azzakarin ya tashi ya kasa fitar da maniyyi, ko kuwa ita in ya zo saduwa da ita gaba ɗaya ce larab, kamar tsin ma an jike shi da ruwa, ko kuwa ya ji ta budurwa ce aura, sai ya ji ta gaba ɗaya kamar bazawara ko kamar tsohuwa, ko kuwa ma gaba ɗaya in ya zo sa azzakarin shi cikin farjinta sai ya ji farjin ya toshe. Wannan shi ne ake kira rabtu, da kuma yadda karkasuwar shi suka kasu. Akwai rabtul insidadi, wanda farji zai toshe, akwai rabtul taballud, wanda yake gaba ɗaya sai ka ji ta tsohuwa ce ga ta kuma budurwa ce ka aura. Duk wannan kaɗan ne daga cikin makircin masu makirci. Akwai sihiru ainihin wato alhawati, za ka ji ana kiranka ido biyu, sai ka ji ana kiranka, kai wai ba ka ga mai kiranka ba, ko a bacci ka ga ainihin wasu dabbobi suna bin ka, ko abubuwa makamantan haka. Insha Allahu ta'ala, wannan duk mun gutsuro mana, mun san gutsuro kaɗan daga abubuwan da za a ji alheran da ke cikin wannan littafi ne. Kuma daga cikin littafan duk da aka rubuta a waɗannan zamunna namu na kurkusa, waɗannan tafai suke tattauna mas'alar aljanu ko asiri, a ƙashin gaskiya babu littafi mai tsafta da inganci kamar littafin As-Sarimul Battar, ba don komai ba, sai don wanda ya yi shi malami ne ƙwararre a cikin ilimin Al-Qur'ani da Sunna, ƙwararren malami ne a cikin aƙida, ƙwararren malami ne a cikin tauhidi, ƙwararren malami ne a cikin fiqhu, wanda ainihin wato waɗannan ƙwarewa da ya samu da gogewa, sai kuma duk baki ɗaya suka tattaru da cikakkiyar ƙwarewa dangane da harka ta ilimi na likitancin Musulunci. To shi ne sai zan wannan litafi ya zan ingantacce, kuma ya yi samu fifiko a kan sauran duk littafan da aka rubuta a kan wannan. Zalika fadlullahi yu'tihi man yasha'u, wannan falala Allah ce. Wannan littafi da za mu karanta, malamin tun da farko da ya rubuta shi an ta yin bugu daban-daban, a buga ya ƙare, a sake bugawa ya ƙare, har dai zuwa wannan bugu da ke hannuna, wanda shi ne bugu na ƙarshe, wanda shi ne zai riƙe. Da yawa in ka riƙe tsohon bugu za ka ji wasu canje-canje, ko ƙare-ƙare, ko rage-rage. Amma mai littafin da yake shi ma yana bin ta hanyar ɗan mazanjiya, al-allamatu salafi, sai ya tsaya ya tace littafin, sai ƙarshe ya tabbatar da cewa wannan bugu na ƙarshe shi ne bugun da ya dogara a kan shi. Abin duk da aka san cewa yana cikin tsohon bugu, ba shi a wannan sabon bugun, to malam ya ce shi ma ya rabu da wannan abu. Don haka ka san wannan, don haka lallai ka tabbatar da cewa sabon bugun nan ainihin za ka riƙe, wanda yake duk za a zo za a yi ishara, wanda bugun shi na ƙarshe ya fito ne a 1998, wato shi ne hijira ta 1418, wanda ya daidai da miladiyyar Bature, ainihin miladiyyar 1998, wato 1998. wannan a takaice shine bayanan da zamu insha Allahu ta'ala kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya sa albarka kuma ya sa ainihin alheri a cikin abubuwan da zamu ainihin karanta wannan malami Wahid Abdulsalam Ibali gaskiya wadatacce ne daga a ce sai an kawo tarihin shi sai dai dan al'amuran karkaran mu kauyukan mu a kauyuka ne da sun riga sun rike gaba daya daga cikin harkar ilimi yasa dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ainihin wato man bada jafa amanittaba asfaida gawa wanda duk ya zauna kauye to sai ya samu jafa'i bushewar zuciya da jahilci da fatara da talauci da takaici matukar ka zauna kauye in ka gwada Afirka gaba dayanta da ainihin kasashen da musulunci ya zurfi akai ta fannin ilimi da wayewar kai babu shakka da cewa Afirka kauye ne zunzurutun kauye shi yasa alfazazi yake cewa fazarha wa sharriq la yaqirru bika al-gharb yace ka bar yamma ka tafi gabas gabas nan ne wurin da zaka samu ilimi yamma ba matabbata bace a kashin gaskiya saboda Allah ba wani abu ne din ya kawo waɗannan irin rudani da kuke ganin malaman bakaken fata ko malaman Afirka suka shiga ba sai dan Afirka kauye ce an gwadata da ainihin sauran duniyar musulunci shi yasa kaga malaman kasashen Afirka suna da karancin ilimi da karancin iya larabci da kwarewa game da ainihin iya hadisi ko kuma kanikancin shi ko kuma alqur'ani ko kuma abin da ke da alaka da ilimi jumlatan wa tafsila sakamakon haka sai kaga lokacin da mas'alan nan ta bayyana sarari gare su sai suka ce bokanci ne saboda dama can sun dade suna wa'azi akan bokanci sun dade suna wa'azi akan musulunci amma ba su san hakikalin musulunci ba ba su san hakikalin bokanci dan aka daga wannan hula farace tar sai kace jazirce to kai jahilin abu biyu ne ka jahilci kalan fari ka jahilci gamtantin kalaku duk sanda aka daga bokanci kace wannan musulunci ne to baka san abu biyu ba baka san bokanci ba baka san musulunci ba to wannan hanya ce ta karya asiri da izinin Allah amma ba su san ta ba dan haka da tazo sai suka ce ita ma bokanci ce to sai nuna ba su san bokanci ba ashe da suna wa'azi ne a guji bokanci fil jumla kuma musuluncin da suke cewa ayi ba su san shi ba tunda wannan hanyar ta musulunci ce to ba su san ta ba suka kasa bambance ta da ita da hanya ta ainihin kafirci shikenan sai jahilci ya babbaku a kansu shine ya zama suka waye gari sun zama jahilai murakkabai wato jahilan da ruwan ilimi ya fara dukan su ruwan ya dauke bai wanke ainihin dauda jahilcin jikin su ba sa'annan shi kuma bai wadata su ya kore jahilcin da ke tare da su ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye in ba haka ba mas'ala dangane da harka asiri asiri gaskiya ne kare asiri gaskiya ne wannan mas'ala ce wadda babu wani ahli sunna ko kwaya daya wanda yake inkari akan ainihin waɗannan harkoki baki ɗayan su amma in jahilci ya riga ya rufe ainihin idan mutum babu yadda za a yi da shi sai dai a yi ta lallashin shi ya koma ya karatu in lallashi ya gagara yiwuwa kwakwalwar shi ta riga ta mutu sai dai a bashi jali ko a dauke shi ne jagabi ya rinka aiki yana samun albashi in ba haka ba sai wa musulunci ta'adi Allah madaukakin sarki ya kiyaye amma dai al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari wanda yana ɗaya daga cikin manyan malaman ahlus sunna yana ɗaya daga cikin hamshakan malaman da ainihin ake ji da su a cikin ainihin aqida da tauhidi ya tabbatar da cewa babu shakka akan cewa harka ta ainihin asiri gaskiya ce mas'ala ce wadda take tana faruwa ga wannan littafi nashi al-ibanatu an usulid diyana ta haƙiƙin babban malami fadilatu sheikh Hamad dan Muhammad al-Ansari Allah madaukakin sarki ya gafarta mai Hamad al-Ansari ya rasu ainihin ba rawaccen sanda muka zo karanta ainihin wannan littafi al-ibana sai da muka kawo cikakken bayani wani hamshakin malamin hadisi ne mutumin ainihin ƙasar Mauritania ya hijira daga Mauritania ba dan koyi ba dan gudun tura mulkin mallaka ya koma ƙasar ainihin Madina Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi Allah ya ji kanshi Allah ya yafe mishi الامام ابو الحسن الاشعري اتكون وانا لتاسي ناشي الابانة عن اصول الديانة اتكون شافي ناسي تند ديو لمبر قبعة ايهن اربعين دقاء يكي ونصدق بأن في الدنيا سحرا وصحرة مو اهل السنة من جلسة تشيوا الدنيا رنان اقوي سهري اقوي كما اي نئواتو اقوي سهري اقوي كما اين سهري جسياني اقوي سهري باب الشكا اقوي سهري الدنيا رنان اقوي كما اين سهري ba dan kun ba saboda idanuwa kurukuru sun gani sun tabbatar babu wanda yake musu akan haka wa anna sihra ka'ilu kuma sihiri din nan tabbataccen abu ne yana nan maujudin fi dunya yana nan ko ina ainihin a duniya, babu shakka akan haka. In dai baka ga an yi wani asiri ba, ko da da labari na gaskiya ka taba jin cewa asiri ya kama wane, ko an yi wane sammu, ko mai ya kama wane, ko an yi kaza, duk wannan shine ainihin abubuwan da ake so ka gane. Amma ba cewa ake asirin gaskiya bane an yi imani da shi, yin shi daidai ne. Cewa da aka yi gaskiya ana nufin akwai shi, amma hukuncin yin shi a musulunci fa haramun ne, kafirci ne, amma tabbaci hakika akwai. In kuwa kace babu, to ka rushe alqur'ani da hadisai da kuma ainihin hankalin duk masu hankali, in dai ba hankali irin naku na wanda jahilci ya motsa ba. Allah ya kiyaye. A takaicen takaitawa, za mu ainihin fara karatun wannan littafi. Amma kafin mu fara karatun wannan littafi, ina son jama'a musulmi su san da cewa shi kanshi wannan malami Ash-Sheikh Wahid Abdulsalam Bali ya karanta, ya kuma karantar da ainihin wannan littafi a cikin jeren biyar kasusuwa guda shida. Sai dai ina son ka san cewa ba ya karanta shi ɗai-ɗai da ɗai-ɗai ba ne a ƙashin gaskiya. Ya taƙaita ma'anar littafin ne kawai, ya ɗan yi bayanai sama-sama. Amma zunzurutun karatu minal jildati ilal jildati, a fara daga wannan bango sai an sauke, gaskiya ba haka yawa littafin ba. Duk babin da aka buɗe sai dai a ɗan taɓa, a ɗan bayyana abubuwa masu muhimmanci. Shi kenan wanda in ka saurara za ka fahimci asalin maƙasudin. To shi ne nake so, in Allah ya so, sai ɗan tsana mana kaɗan mu ji, in ya so kuma zai ka tafi nema. Allah ya shirya da mu.
Bismillahi rrahmani rrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in wa ba'd. Sayasarru tasjilati nur al-islam bi khamis shahr an tuqaddima li jami'il muslimin al-kiram al-ihdar al-awwal بصوت فضيلة الشيخ وحيد عبد السلام بالي، وهو بعنوان الصارم البكار في التصدي للسحرة الأشرار، ويتكون هذا الإصدار من ستة أشرطة. والآن مع الشريط الأول، وهو بعنوان السحر في ضوء القرآن والسنة، ويتناول فيه المحاضر أربعة أمور. أولا الأدلة من القرآن والسنة على وجود الدين. ثانيا الأدلة من القرآن والسنة على وجود السحر. ثالثا أقوال العلماء في حقيقة السحر. رابعا أقسام السحر عند العلماء. والآن مع الحلقة الأولى.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن لقاءنا في هذه الليلة الطيبة حول السحر في ضوء القرآن والسنة، ونبدأ ببيان أهمية هذا الموضوع، حيث أنه يمس العقيدة الإسلامية التي فيها عز المسلم في الدنيا والآخرة. فكم من رجل قابلته مشكلة فذهب إلى السحرة فخسر دينه، وكم من رجل كان معتدل الخلقة فلما تزوج لم يستطع أن يأتي أهله، فالتفت ذات اليمين وذات اليسار فلم ير إلا ساحرا أو مشعوذا أو كاهنا، فذهب إليهم يطلب الشفاء وهو في الحقيقة يطلب الشقاء. ولذلك وجب على الدعاة وعلى العلماء وعلى طلبة العلم جميعا أن يجتهدوا في إعطاء الناس البديل الشرعي لفك السحر وإبطاله، كي لا يضطر الناس إلى الذهاب إلى السحرة والمشعوذين والدجالين، لأن العقيدة الإسلامية هي أغلى ما يملكه المسلم. وإننا في هذه الليلة إن شاء الله تعالى سوف نتكلم حول السحر وتعريفه في اللغة والاصطلاح، وبيان بعض الأمور المتعلقة بذلك، ثم الأدلة من القرآن والسنة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الصواب والسداد.
آمين. أتكيتي وانا إتكي مرير مولا سيوانا للتاسي الشيخ وحيد عبد السلام بالي مالمي ني بلارده ني تن قسم مصر ينا أينهن جرين كفر الشيخ أتكين أينهن قسم مصر أما غالب زمن شيافي ني تتالين مكة أينهن بمدينة كما ينا ننبغن شيه مالمي ني دجا تكين مالمي متى فاما ستوشن أكيد المسلم أبن ديكي شي واقع فين يفارة كرنك للتاسي من يتي babban makasudin da yasa shi rubuta wannan littafi da kuma karantar da shi shine domin matsalar da ƴan uwa musulmi da dama suke samun kawunan su a ciki a samu wasu makiya su je su ainihin yi musu asiri, amma sai mutum ya waiga dama da hagu ba zai samu wanda zai mishi magani ba daga boka sai ɗan sihiri sai ɗan tsubbu sai ɗan damfara, ƙarshe sai ya zama mishi abin tamkar larura sai ya afka zai je shiga cikin wannan halaka. Sai ce to muna neman taimako a wurin Allah, muna masu tsara wannan littafi a ƙarƙashin Alƙur'ani da Sunna don ya karantar da ainihin wato bayanai akan yadda ainihin za a shirya al'amari na warware sihiri da kuma karantar da irin hanyoyin da su bokaye suke bi wajen tsara waɗannan ainihin harkoki nasu na sihiri. Ita saboda aƙidar musulunci ita ce abu mafi daraja da tsada da musulmi in yai asara ta to yayi asara komai. Mutumin duk da ya sake je wurin boka kuwa to ya gama yin asara a aƙidar shi ta musulunci. To don haka a takaice malamin sai ya isharori da zantutuka irin waɗannan. Ni kuwa cewa nake wannan ashe ya nuna mana wannan malami na daga cikin manufofin shi shine don ya kare mutuncin aƙidar musulunci musamman a waɗannan zamanna da sharrin boka yake ƙara ƙarfi da kamari. Sannan wannan malami ya rubuta wannan littafi ne kuma ya karantar da shi ne ba don komai ba, don ainihin ya tabbatar da mu'jizar Alƙur'ani da Sunna ta cewa babu larurar da za ta halatta kai musulmi ka tafi wurin boka ko ɗan bori. Ƙur'ani da Sunna da izinin Allah za su warware maka larurarka insha Allahu ta'ala. Wannan muƙabalanta ce ga wasu jahilai da ake ganin su ne ma ke ɗauke da tutar malamta Ahlus Sunna a ƙasashen nan namu, da ya zama sai suka gaza fahimtar waɗannan abubuwan sai suka zargi wannan malami ma da cewa wai shi ne ma shugaban bokaye. Kaga ba wani abu ya haddasa musu da wannan ba, sai dan na farko galibin su ba sa jin larabci kakaf, ba sa jin larabci. Mutumin duk da ya zan bai jin larabci ko to hanyar malanta daban shi kuma hanyar shi daban. Rashin jin larabcin nan nasu shi yasa ba za su iya karanta wannan littafi ba balle su fahimci me littafin ke cewa. Rashin jin larabcin su shi yasa ba za su iya sa shi a kasar su ji me yake faɗe balle su iya ganewa ba. Don haka hum siwadin wa nahnu ma huwa siwadin ghayra, da mu da ainihin wannan malami muna cikin wani gangare ne da yake su kuma ainihin waɗancan jama'a suna cikin wani gangare daban. Ma'ana a ƙashin gaskiya saboda Allah jahilci ne ya kai su ainihin ga wannan inkari ɗin, kamar yadda mawaƙi yake cewa wa kam min a'idin qawlan sahiha wa afatuhu min al-jahli saqimi. To da dama akan samu mutum ya zo yana inkari yana mutsin wata magana wadda ingantacciya ce, me ya kai shi ga haka? Shine cikakken jahilci da yake fama da shi. Don haka wajibi ne yayin da kake cikin halin tahsil kake koyan ilimi, wajibi ne ka tsaya ka koyi ilimin da ba shi ne ake zama malami. Yadda ko ka zama malami insha Allahu ta'ala matsala in ta taso ko baka santa ba kana da hanyoyin da zaka bi ka binciko ta ka gane ta. In kuwa ka zama da skill bari'i daga cikin ɗalibai to ka tabbatar da cewa in an waye gari a cikin malamai to kai ne sahoramin su. Allah ya kiyaye. Malamin yace bismillahir rahmanir rahim muqaddimatu tab'atil ashira, shimfidar bugu na goma. Wato wannan bugu shine bugu na goma daga cikin jeren giyar bugun da aka yi wannan littafi. Kamar yadda na faɗa wannan littafi an buga shi da dama a ƙasin gaskiya saboda Allah, domin wannan na daga cikin ainihin wato buge-bugen da aka yi wa littafin wanda gashi a hannuna za ka ga cewa tun 1996 aka buga shi. Za ka ga gaskiya saboda Allah babu wannan muƙaddimar ma da muke karantawa a yanzu. To don haka gaskiya muna ƙara gaya jama'a, wannan bugun da ke hannunmu da za mu riƙe shi ne tabbataccen bugun da malamin ya tabbatar, kuma zai faɗa a muƙaddima, zai ce duk sauran bugun da aka yi na baya ya riga ya aje su, wannan ya tabbatar. Wannan kamar yadda nake mana misali don karantarwa don kuma maganin mahasada shi ne Malam Abubakar Gumi, shi ne babban abin koyi a kan haka. Tun da ya rubuta tafsirin shi kullum yana nan yana gyare-gyare, duk bugun da ya fito na ƙarshe sai ka ga wannan bugun yana ɗauke da gyare-gyaren da babu su a na baya, ishara akan yayi gyara waɗancan kurakuran da yadda da su ba kenan. To wannan ne mana ishara ne don ɗaliban ilimi su ƙaru da ilimi da fahimta akan haka insha Allah ta'ala. Masu ƙoƙarin kawo tuka kuma su santo in za su soki littafin Sarimul Battar da Wahidu Abdulsalami Bali ya haka, da littafin Ahkamul Jana'iz da Al-Allamatul Albani ya haka, to ya kamata su fara da su kan Malam Abubakar Gumi. Ni ko na san ba mutumin da ya samu motsuwar ilimi a Najeriya ba, ba zai soki Malam Abubakar Gumi ba insha Allah ta'ala. Muqaddimatu Tab'atil Ashira, shimfiɗar bugu na goma. Kalmar muqaddima kana da ƴancin ka karanta ta da yi wa fataha da dalil ko kasra. Ka iya cewa muqaddima, ka iya cewa muqaddama, duk wanda ka faɗa daidai ne. Siffa ce imma fa'iliya aw maf'uliya, kamar ka ce mu'allimu ko mu'allamu. Mu'allimu malami, mu'allamu wanda ake karantarwa, wa qalu mu'allamun majnunun. In ka ce muqaddima wato abad da ita ce take gabatuwa da kanta, in kuwa ka ce muqaddama ita ce abad da gabatar da ita ake yi, shi ne kawai ma'ana yana komawa ga abu ɗaya ne insha Allah. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. غبيا تتبتى ألا دا يأيكو من ذنشي دشليا دا الدين الجسيا بني أذى الدين شي أبسا كان دكا أينه واتو الدين باكي أيا كودا قوى كافرين سنكهكا. وجعل من بعده علماء آمنين, كما ألا مدوك تنسلكي يسنيا ما لمي waɗanda suka zo bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama, malaman da suke aiki da iliminsu. Wa a'immatan mujtahidina, kuma Allah ya sanya limamai masu ƙoƙarin gyara da kuma tantance addini. Wa fuqaha lil ahkami hafizina, kuma Allah ya kawo malaman fiqhu waɗanda suke fahimtar hukunce-hukunce na addinin musulunci kuma suke kiyaye su. Wa muhaddisina lil athari hamilina, Allah madaukakin sarki ya kawo malaman hadisi waɗanda suke ɗauke da ainihin wato hadisai da kuma sunnoni na fiyayyen halitta da sahabban shi. Wa du'ata ila al-huda da'ina, kuma Allah ya kawo masu da'awa da wa'azi waɗanda suke masu kira zuwa ga shari'a. Wa 'anil batil munaffirina, waɗanda suke ainihin kore ƙarya, suke tunkuɗe ƙarya kuma suke tsawatar da mutane akan su bar ƙarya. Fa ha'ula'i jami'an, waɗannan jeran biyar nau'o'in malami da ka ji su gaba ɗaya, hum hamalatu hadha ad-din, sune suke dauke da ainihin wannan addini na musulunci. Malamai waɗanda suke aiki da ilimin su, limamai masu kokarin gyaran addinin musulunci, malaman fiqh waɗanda suka san hukunce-hukunce kuma suka tsare su, malaman hadisi waɗanda ke rike da dauke da sunnar fiyayyen halitta, masu wa'azi masu kira zuwa ga shari'a waɗanda suke tsawatar da mutane akan su bar ƙarya da barna, waɗannan gaba ɗayan su sune ke dauke da wannan addini. Wa warasatun nabiyina, kuma su ne waɗanda suka gaji annabawa. Malamin sai kawo baituka na waƙa kamar baiti biyar haka, ya sayyi dar rusul qidnas san bi ta'ifatin ba'u ila Allah arwahan wa abdana qad as-safina fama dhallu wa la waqafu wa kayfa la wa qad ikhtaruka rubbana a'tau daribatahum lid-din min damihim wan nas taz'umu nusra ad-din majjana عاشوا على الحب أفواها وأفئدة باتوا على البؤس والنعماء إخوانا الله يعرفهم أنصار سنته والناس تعرفهم للخير أعوانا. ما نتشين يا سيد الرسل قد نفسا بطائفة, يا من ظن الله كيني تييينها لتا كيني شو قبل من ظني ظنك يا إدائي صبود وتتوقع akwai wata tawaga da suka zo a bayanka waɗanda ake maka albishin ranka ya daɗi. Ba'u ila Allahi arwahan wa abdana, sun fayar da rayukansu da jikkunansu ga Allah, sunnarka kaɗai suke wa hidima dare da rana. Imam al-Bukhari aka ce in aka kawo mishi abincin karin kumallo har a kawo na rana sai a zo a samu na safe, bai ci na safan ba bai ma kalle shi ba yana ta bincike game da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Imam az-Zuhri Sheikh al-Muhaddisin matar shi tace wallahi da waɗannan littafan da ya tara na hadisi yake bincike gwamma ya ƙara mata uku. Ta duba mace yadda take kin kishiya amma tace gwamma a ƙara mata uku saboda kullun idan shi na kan hadisin manzon Allah. Ita kuma rabi da rabi ake mata tace gwamma ya mata kishiyoyi uku. Jama'a mun gane wannan da kyau ko? Eh to haka wasu malamai suna nan sun sayar da rayukansu sun ainihin wato sayar da jikunansu ga Allah. Kuma Allah yake inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum aljanna. Wanda duk ya ciniki rayukan shi da jikin shi ga Allah to aljanna. Wanda duk ya ciniki ran shi da jikin shi ga Allah sakamakon abin aljanna. Ko kamar yadda zahirin aya ke cewa inna Allaha ishtara minal mu'minina, Allah ya yi ciniki daga mu'minai. Cinikin ne anfusahum wa amwalahum, rayukansu da dukiyoyinsu. Al-Imam Suyuti mutum ne mai dukiya billionaire fiye da yadda kake tunanin alhajin ƙauyenku. Al-Imam Suyuti zai je ya sayi littafai da kanshi, ya je ya ainihin gina gida da kanshi, ya gina ainihin masallaci da makaranta, ya zauna a garin ya karantar, ya yi limanci, ya yi wa'azi, ya yi rubuce-rubucen, ya tashi sai ƙetare garin, ya bar ku da littafan da gidan da ainihin masallacin da makarantar da ilimin da ya karantar da ku duk ya sadaukar muku gaba ɗaya. Shi yasa in za ka tashi ka taimaka a addinin musulunci, ka tashi ka taimaka a addinin musulunci. Qadis Safina ya ce waɗannan manyan malamai sun ja wani jirgin ruwa ne amma ballo ba su ɓace daga hanya ba, wala waƙafu kuma ba su tsaya ba, kai tsaye tafiya suke aiki kawai da sunna. Wa kaifa la, ta yaya kuwa ma za a yi, ba za a ce su ɗin nan suna jan jirgin ruwa babu ɓata, babu kauce, babu tsayawa ba. Wa qad ikhtaru ka rabbana, bayan sun dauke ka kai manzon Allah, kai ne mai tarbiyyar su, kai ne rabbanin su, kai kake tarbiyyar su. A aqau daribatahum lid-din min damhum, sun dauki ainihin tarar da aka dora musu sun bayar daga jinin su. Jinin su shine kamar abin da aka nema, da aka nemi su sadaka sai suka dauki jinin su abu mafi daraja a jikin su suka bayar. Wan nasu taz'umu nusrad-din majjana, alhali mutane suna can suna ta cewa za su taimaka addini amma ba da komai ba sai da baki kawai. Za mu taimaki addini amma majjana a banza, ba su sa ilimi ba, ba su sa sunna ba, ba su sa kuɗinsu ba, ba su ba da rayukansu ba, ba su ba da jininsu ba, ba su sadaukar da ainihin ginanansu ba. Suna cewa za su taimaka wa addini. Ga wasu ko sun ba da komai nasu. Ashu alal hubbi afwahan wa afidatan. Su waɗannan malamai waɗanda suke kare sunna annabi suna rayuwa ne a kan soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama. Afwahan da bakunansu, wa afidatan haka kuma tun daga zuci. Batu alal bu'si wan na'ama'i ikhwana, sun kwana a halin wahala da halin ni'ima ba dan komai ba, a halin ƴan uwantaka ta ainihin addinin musulunci, don su ainihin tabbatar da ƴan uwantaka musulunci kuma su yi wa ƴan baya gare su hidima. Al-Imam Abu Zur'at ar-Razi da shi da ainihin al-Imam Abu Hatim ar-Razi abokan juna ne suka tafi nemo ilimi. Dan su ke ba da labari Abdulrahman yace babana ya ba ni labari sun je don su ji hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama, jirgin ruwa ya kife da su, haka suka yi ta iyo suka samu kansu da kyar suka fito bakin teku sai zama tsakiyar daji. Haka suka rinka taka rairayin sahara suna tafiya ga yunwa ga kishi, su faɗi su suma su farfado haka ba mataimaki har suka samu kansu a garin da suke so su je. Suka je suka koyo hadisi kuma suka dawo. Allahu ya arifuhum, Allah ya san su, ansara sunnatihi, ya san su a cewa su na su taimakon sunnati ne. Wan nasu ta'rifuhum lil khairi awana, mutane da kansu sun san waɗannan malamai masu ainihin taimakawa alheri. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu, sai kuma ina shaidawa nan mai babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kadai, ba shi da abokin tarayya. Lahul mulku, sarauta ta Allah ce, wa lahul hamdu, godiya ga Allah take, wa huwa ala kulli shay'in qadir, Allah shi ke da iko akan komai. Aqida ahli sunna kenan wannan aqida da muka gada iyaye da kakanni shehunne da waliyai ka tuba ka batta. Aqida da ake cewa inna Allah ala ma yasha'u qadir, Allahu ala ma yasha'u qadir, wannan aqida za ga kusan kowa gaje ta kasan nan abu kadan sai gaji Allahu qadirun ala ma yasha'u, Allah na da iko akan abin da yake so. A'a, in ka faɗa ka ka takaita mulkin Allah. Allahu qadirun ala kulli shay'in, haka Qur'ani da sunna suka ce, wancan kuma mu'tazilawa ne suka ce Allah yana da iko amma akan abubuwan da yake so. Abubuwan da baya so, shan giya, zinace-zinace, fashi da makami, shirka, waɗannan abubuwa Allah baya son su, to ba shi da ikon ya hana ne, don haka suke faruwa. amma ahlus sunna suka ce Allah na da iko akan komai amma yadda kaga ya halicci fir'auna dan yayi kafirci ba dan kuma ba sai dan ya cika alƙawarin Allah ya fata samu abincinta haka kuma ya halicci annabi Musa ba dan kuma ba sai musulunci dan ainihin aljanna ta samu mazaunanta ba wai dan al'amarin ya gagara Allah ban Allah ga dama zai iya duk al'amarin ya zama iri ɗaya kowa ya bi shi amma tsarin Allah ne wa ashhadu anna muhammadan abduhu abdullahi wa rasuluhu kuma ina shaida lallai muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne ballagar risala manzon Allah ya idar da amanar Allah saƙon da Allah ya aiko shi ya isar duk wanda yake manzon Allah ya rage ko ya karantar da wasu mutane wata abu wani abu na amana bai karantar da wasu ba wannan ya nakasa darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam manzon Allah ya isar da amana shi yasa lokacin da zai kutuba ƙarshe ta Arafa ya tara sahabbai yace jama'a na isar muku da sako suka ce eh na isar da sako sai su ce eh sai daga kai ya fuskanta sama Allah kenan yana ishara zuwa ga Allah sai yace Allah ka sheda sai nuna su sai ce na isar da sako dan ka azo kiyama su ce ƙarya nake dan a ranar kiyama wasu mutane za su ƙaryata annabawan su annabi Nuhu kene ne al'umma shi za su dubi tsaba idan shi a gaban Allah su ce ƙarya yake bai isar mana ba sai an shiga an fita tukuna a samu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam insha Allah wannan al'umma ta mu ne zamu kare annabi Nuhu kenan haka manzon Allah ya faɗi a cikin hadisin Bukhari sai a wayyayi al'umma cikin ku al'ummomi akwai wanda zai iya kare annabi Nuhu akan jama'a shi sun ƙaryata shi al'umma annabi Muhammad sai ce eh me dalilin ku sai ce annabi mu ya karantar da mu inna arsalna nuhan ila qaumi an anzir qaumaka annabi ya karantar da mu Allah ya aiki annabi Nuhu sai kuma a wayyaya wurin annabi sallallahu alaihi wasallam a ce kai ka ji al'ummar ka sun ce kai ka karantar da su wannan sheda haka ne sai ce eh shine Allah yake wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida haka Allah ya yabi wannan al'umma wallahi karka sake ka zama ba cikin al'umma annabi Muhammad waye al'umma annabi Muhammad shine mai bin hadisin shi kai tsaye babu kwana babu tangarda annabi Allah yake haka muka sanya ku ku al'umma ce ta gari al'umma adila mutune ya kirki ba dan komai ba dan ku shedar mutane ku kuma manzon Allah ya shedar ku wacce daraja ta wuce a gaban Allah mu faɗi magana Allah ya bi manzon Allah yake haka ne manzon Allah yake eh mu ma mun samu daraja ma'ana manzon Allah ya da mu masu gaskiya ne wallahi in kaji hadisin manzon Allah baka tashi cikin wannan al'umma sai dai ka tashi cikin al'umma Karuna Allah ya kiyaye shi ne sai yake cewa ban magar risala manzo Allah ya isar da sakon Allah wa addal amana ya idar da amanar da Allah ya bashi manzo Allah bai ci amana ba wa nasaha al umma manzo Allah ya yi wa al umma nasiha nasiha ya ja kunnan mu ya fada da daddare da rana akan hanya duk yadda manzo Allah zai maka danka fahimta sai da manzo Allah ya maka sallallahu alaihi wasallam wa kashafa Allah bihi al ghumma Allah ya yaye bakin ciki ta hanyar manzon Allah ya jama'a yanzu ka dubi bakin cikin da muke ciki a Najeriya shekara 30 wannan dariƙa ta buge shi nan wannan bid'a ta kifar da shi nan wannan zalunci ya buge shi nan kowa ya kwanta miki kawai ake yi ba wanda zai iya tashi ya tiga wani ruwa a baki wanda zai iya miki yayi rai sai da manzon Allah sunnar shi ta zo kasar nan tukuna sannan al'umma suka zama cikin farin ciki da fara'a ba ga kudin ga matan ga gidan ga dukiyar amma kana cikin takaici da bakin ciki saboda shirka da bid'a da zalunci da kafirci ba malamin da zai zo karantar da kai zuwa maka karatun manzon Allah sai dai ke kallon shi hurrai Allahu anhu duk a haka to zuwan manzon Allah sai yaya bakin ciki to haka zuwan sunnan manzon Allah take yaya bakin ciki jama'a wa basara bihi min al-ama sai Allah ya bude idanuwan mutane daga makanta wa hada bihi min ad-dalala Allah ya shiryar da mutane daga bata ta hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa arshada bihi min al-ghayy Allah ya aza mutane akan hanya daga ainihin wato kaucewar da suke akai Allahumma ja'alna bihi min al-muqtadin ya Allah madaukakin sarki muna roƙonka Allah kai mana arziki ka saka mu daga cikin waɗanda suke biyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa bi sunnatihi min al-muslimin daga cikin kuma waɗanda suke koyi da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wa bi dinihi min al-mustamsikin Allah ka sanya mu zama daga cikin masu riko da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala tariqihi min as-sa'ilin Allah ka tabbatar da mu zama daga cikin masu bi akan hanyar tariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya Allah kamar yadda baka azama tariqar Tijjaniya ko Qadiriyya ba Allah kar ka azama akan ta daga baya ka tabbatar da mu akan tariƙar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma kama amanna bihi, ya Allah muna roƙonka kamar yadda muke imani da manzon Allah. Walam narahu, gashi ba mu taba ganin shi ba. Wala tahrimna ru'yatahu fil janna, Allah kai mana arziki kakka haramta mana ganin manzon Allah aljanna. Allahumma ya Allah muna roƙonka kamar taba'ana sunnatahu, kamar yadda muka bi sunnar shi. Fasina min haudihi, Allah ka shayar da mu daga cikin tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sharbatan hani'a, sha wanda yake mai gamsarwa. La nazma'u ba'daha abadan, wanda ba za mu sake jin kishi ba har abada. Anan ne shi malamin ya sauke lamba yake raji risalata tafsirin karim al-ali fi wasf haud an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ka koma ka karanta wani karamin littafi mai suna saukakewar Allah mai karimci madaukaki game da siffanta tafkin annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi Wahidi Abdulsalam Bali shi ya rubuta littafin dan karami ne, haka muka zo cikin karatun aqidatu qahawiyya. Zan takaita ma'anar littafin a inda al-Imam Tahawi zai magana dangane da tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Littafi ne da Wahidi Abdulsalam Bali ya bi hadisan annabi da suka magana akan tafki, ingantattu ya tatun su tas cewa tafkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadin shi ya kai daga ainihin kasar Madina zuwa Sana'a zuwa kasar Yaman, kamar yanzu kace daga Lagos zuwa Maiduguri misali, ko abin ma ya wuce haka. Sannan yawan ainihin kofunan da ke kewaye da wannan tafki, yawan taurarin sama, in aka zo babu malan shaka bani kofi, kowa ya ɗau kofin shi ya sha ya aje ya wuce, duk wanda ya sha ba zai sake jin kishi ba har abada. Sannan manzon Allah yake talakawa su ne za su fara sha, talakawan da ake wulakanta su a nan duniya, amma masu bin sunna. Don ka zama talaka biyu ka shiga uku, ba kuɗi ba sunna, to ka zama ba lahira ba duniya. Allah ya shiryar da mu. Shine malamin ci gaba da addu'a cewa Allahumma ja'al amali hadha laka khalisan, ya Allah wannan aiki nawa ka sanya shi ya zama gare ka kadai na yi shi. Wala taj'al li ahadin fihi shay'an, Allah karka sa ni wannan aiki ga kowa, ma'ana Allah ka tsarkake aikin daga shirka. Wanfa'ani bihi yawma la yanfa'u malun wala banun, Allah wannan aiki da ne ka amfanar da ni game da shi a wani yini wanda dukiya da ƴaƴa ba su da amfani. Illa man atallaha biqalbin salim, sai dai wanda yake wa Allah da lafiyayyar zuciya. Wa ba'di, to bayan haka, fa innahu mundu sadara kitabu wiqayatil insani min al-jinn wa shaytan, tunda littafin wiqayatil insani min al-jinn wa shaytan ya fito, wato wannan littafi ya jima da fitowa ya yadu a hannun jama'a na shi Wahid Abdulsalam Bali, yana bayani akan asalin halitta aljani da irin nau'o'in aljani da ɗabi'o'in su da irin abincin da suke ci da halin rayuwarsu da inda suke zama da yadda ake suke shiga jikin mutum da yadda ake korarsu da matsaloli irin haka. Ko aljanun sun damu gidanka, ko aljanun sun damu gonarka, ko duk matsaloli irin wannan ya tattauna, yana mai kawowa daga Alkur'ani da Sunna da kuma manyan malamai na Musulunci. To bayan da wannan littafi ya fito, sai ce wa kuntu qad wa'adtu fi khatimatihi bi kitabi sarim al-battar fi tasaddi min saharati al-ashrar, to a ƙarshen wancan littafi wiqayatul insan na yi wa masu karatu alƙawarin cewa bayan shi kuma to littafin asarun battar yana nan fitowa shi ne wannan. Mundu zalikal hin, tun daga wannan lokaci, wal khitabatu tanhalu alayya min adadin kabirin min ad-duwal al-islamiyya, sai ainihin takaddi nake samu, sai shawarwari nake samu daga ƙasashe manya-manya, wurare masu dama daga ƙasashe na musulunci. Yastahsinani fiha ala ko ala ikhraji hadha alkitab, suna ainihin wato takwadaitar da ni akan fitar da wannan littafi, cewa marmaza tunda sun gamsu da wancan kuma wannan ya fito. Domin wannan littafi na wiqayatul insan ya ainihin wato kanya kashin bayan ɗan bori da yawa, don wannan littafin ya fi fasa asirin ɗan bori. Ɗan bori a ce ai aljana ce kanka, ai kaza sai an yanka rago, sai an yi kaza sai an yi kaza, matasa suka tashi suka karanta wannan littafi suka muƙabalanci ɗan bori. To wannan kuma na bokaye ne, dan abokan tafiyar su ne. To shi yasa zaka ji yana yawan maganar matasa, saboda matasa din nan jama'a shine alfaharin musulunci. Tsofaffi da ka gani alhamdulillah Allah ya saka da alheri, sai dai su bada shawara, ita ma shawara ne wani lokaci da za ta fi ka amfani ba. Don me? Don shawarar da zai kawo tun irin ta 1960 ce ko 1950, tun zamanin abubuwa sun wuce, zamanin Nuhu da NPC da sauransu. Yanzu lokaci ya yi wanda in aka ce za a dogara ƙarshenta akan shawarar shi, sai al'amura su tsaya. Sannan kwakwalwar shi in ya riga ya tsufa, aka ce a tashi a yi bincike irin wannan ƙarshenta ba zai iya ba. Sai ce to ai babu a risala, babu a ahlari, babu a arba'un hadisi, kaga wannan kam sai a haɗa shi da yan islamiyya ta biya musu alifin bil fatahatain. Amma matasa su ne suke da kwanya mai lafiya, dangariyar kwakwalwa sabuwa tas za ta tsaya ta bincike ta rike yasa ta ga alqur'ani Allah ya bi samari yace innahum fityatun babu inda Allah yake innahum shuyukhun alqur'ani babu tambayi da alaramman da kai gare shi sai innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda wato gara daga hannun matasa yake farawa ka tabbatar da wannan a kasan nan maganar sunna da aka ce an fara sa'ad da aka fara maganar sunna din nan irin su bawo mai shinkafa irin su mallam yakubu kafancan irin su duk ba su wuce shekara 28 25 30 ba innahum fityatun amanu bi rabbihim fazidnahum huda amma tsofaffin dama ba sun gyaru a kan aqida irin su mallam bakar kuma ba amma irin waɗannan masu rawanin nan gashi nan kamar na sarakunan maguza wallahi babu alheri tare da su sam ba za su taɓa gyara ba Allah ya kiyaye shi ne sai mallam yake cewa sai aka yi ta kwadaitar da ni akan fito da wannan littafi wakad kuntu shagaltu anhu bi ba'd al-maham al-ilmiya ka tadris maddat al-fiqh al-muqaran lit-tullabi wa hiya tahtaju ila juhdin kabirin fi jam'i al-aqwali wal-adilla wa awjihi ad-dalala wa juhdin akbar fi at-tarjih wa dirasati al-adilla lima'rifati as-sahih min as-saqim yace a lokacin da aka matsa min dan fito da wannan littafi na Sarimul Battal ni kuma na shagaltu da wani aiki wanda yake na ilimi ne mai matukar muhimmanci kamar karantar da ainihin darasin al-fiqh al-muqaran wato fiqh al-muqaran shine a karantar da kai hanbaliya tace kaza shafi'iyya tace kaza malikiyya tace kaza mazhabobi kenan a cikin malikiyya sai a ce shin mani najasa ne ko ba najasa ba sai a ce wata maganar a malikiyya tace najasa ce wata maganar tace ba najasa ba ce wannan ba za a kira shi mazhabi ba tunda a cikin mazhabi ne sai a ce fiska yake to na shagaltu game da karantar da dalibai irin waɗannan darussan na al-fiqh al-muqaran shine a rinka gwada maka wannan fiqhin da wannan fiqhin waɗanda nake karantarwa littullabi wasu dalibai ne wahiya tahtaju ila juhdin kabir wannan irin karantarwa tana da bukata akan malami ya tashi ya kokari kwarai da gaske kokari mai girma fi jam'il aqwal wajen tattaro zantuka dan sai ka je ka tattaro zancen wani magana shafi'iyya magana malikiyya magana suwani zahiriyya suwane ne suwane ne sannan wal adilla sannan me risala da yake kaza me dalilin shi tukuna dan babu magana da me risala yayi daka duk magana da yake da yake da dalili sannan a zo a tace dalilin ya inganta sai a ce to wannan dalili ya inganta hujjar da wannan dalili ta tabbata a dalilin bai inganta ba sai a ce to maganar fa dan akwai abin da dalilin da bai tabbata ba amma ita magana tabbatacciya ce ta wata fuskar akwai abin da yake kuma shi abin da kanshi ainihin wato ya bai tabbata ba dalilin kuma ya tabbata wato an dauko dalili ingantacce an yi hujja da shi a inda bai kamata ba yace to da irin bibiyar dalilan nan wa aujihi dalala da kuma in na samu dalilin sai in dubi to ta yaya za a yi wannan dalilin ya iya zama hujja ga wannan maganar misali Imam al-Bukhari yace babun fa in ta'ifatani minal mu'minina qatalu fa aslihu bainahuma yace idan mu'mine suka rikice suna fada tsakanin su ku da fadan da ya shafe ku ba ku yi sulhun su sai Bukhari yace fasammahumul mu'minina kaga Allah ya kiraye su mu'mine yanzu Bukhari ya nemi maka hujja da wannan aya akan wata matsala ne ita ce duk laifin da kai matukar laifin nan ba shirka bane duk irin barnar shi ko da ka je kana yakan musulmi sunanka musulmi ko ba kafiri bane sunanka mu'mini me yasa sai yace gashi Allah ya ce wa in ta'ifatani minal mu'minina in aka samu wasu mu'minai sun bangare suna yaki sai yace kaga duk da suna yakin amma me Allah ya kira su mu'minai to kaga ya zaka ka iya gano hujjar a cikin aya shine wajihi dalala ta fuskar da za a iya kafa hujja da wannan aya ko hadisin akan wannan wannan aikin yake ta kokarin yi sai yace wajihidun akbara sannan wannan aikin karantar da irin wannan darasin yana da buƙatar kokari kuma fiye da wancan na bincike kaga ka je ka binciko zantukan malamai da dalilan su da yadda za a iya kafa hujja da dalilan nasu wannan aiki ne mai wahala yana buƙatar sai malami ya tsaye to akwai aikin da yafi shi wahala shine wanne shine fitarjihi wa dirasati al-adilla li ma'rifati sahih min as-saqim ka kuma koma kana iya gane cewa to daga cikin zantukan nan a wanta magana zamu karkata akan magana kaza ne ba dan komai ba idan an yi dirasati al-adilla an tsaya an karanci dalilan daya bayan daya wannan dalilin ya inganta shin malamin da ya kafa hujja da shi ya ma fahimci ayat tukuna ko hadisi dan wani malamin ya yi hujja da wata aya malami ne ba jahili ba amma shi kanshi bai fahimce ta ba akwai malami cikin tabi'i al-Imam Sha'bi ya kafa hujja da aya al-Qur'ani akan rashin halaccin sallah akan tabarma amma ita kanta ayat bai bana fassara ta ba yace haramun ne ai sallah akan tabar ma aka ce ne yasa yake Allah yake wa ja'alna jahannama lil kafirin hasira mun sanya jahannama ita ce tabar makafirai haka ya fassara ta da kuskure to sai jini akai amma kalma hasira da daya anan ba ta nufin ma'anar tabar ma ma'anar kurkuku take nufin matsara mun sanya jahannama ita ce matsarar kafirai amma sai yace tabar makafirai sai ce to tunda ko jahannama tabar ma ce da kafirai wanda duk ya sallah ga duk abin da ake kira tabar ma to tamkar yayi sallah ne akan jahannama bai halatta ba to yanzu wannan shikenan tunda malami ne sai ake gaskiya ne to wannan shine dirasatul adilla ka tsaya ka darasanci dalilan shin malamin ya fahimta daidai ya ainihin wato inganta dalilin sannan za a karkata akan wannan maganar ko kuwa akan wata in an karkata akan wannan an bar wancan to dole ne sai an bada amsa waɗancan dalilan ne yasa aka bar su ya ce an basu ne saboda basu inganta ba ko kuma sun inganta amma ba a yi muku fahimtar da ya kamata ba don haka ba aka fa hujja da su a daidai ba yasa aikin aiki ne malanta an baka iyaya ka koma sana'ar ka ta gadan gargajiya Allah ya saka da alheri inda zaka yi kwariya zaka rinka fafewa koko zaka rinka yi ka taukatar babanka ya gada duk abin ya fi maka sauki da ka zo kai ta'adi a cikin addinin musulunci Allah ya kiyaye jama'a mun gane wannan da kyau ko sai ce to wannan aikin na kokarin karkata zuwa ga abin da yake daidai dan a gane ingantacce daga abin da bai inganta ba to yafi wancan wahala ku je ku karanta littafin fiqh zakat ku gani na ad-doctor al-allama al-qardawi littafi ne wanda ya tafis ne akan degree shi takadda ce wato rubutu ne da ya akan ainihin project akan degree shi amma dubi irin wannan aiki da yana dalibi kenan kace a yanzu ne qardawi zai irin wannan littafin sai ya kai mujallabi 10 qardawi in ya tafi matsala ɗaya yanzu ana hira da shi yana tattaunawa wani lokacin shi ne tambayar sai ya ce ya gamsu saboda karatu mun fahimci wannan da kyau amma yana ɗalibi fa ya zo rubuta littafin fiqh zakka in ya ce shin ana wa juma zakka sai ce wasu sun ce ana yi wasu sun ce ba a yi waɗanda suka ce ana sai kawo dalilansu tsaf da duk hujjojin da suka dogara da su ya gama sai ce waɗanda suka ce ba a yi sai kawo dalilansu sai ce jirasa wato zai darasci zai tsayaye binciken dalilansu sai zo in ya tsayaye nazarin dukkan biyan ya gane ɗaya ke daidai ɗaya ba daidai ba sai ya kawo dalilan da ya sa wannan ta zama daidai kuma ya biya rushe waɗancan dalilan ɗaya bayan ɗaya la tubqi wa la tadhar ya jama'a aikin malanta aiki ne wallahi tallahi a ƙasashenmu na Hausa da kaji mutane suna rikici akan sai an naɗa shi malami sai an ba shi limanci dan ba su san abin da ke cikin harkar malanta ba ne wallahi da sun san abin da ke ciki wallahi ka zama ladan ya fi maka muhimmanci lokacin sallah ka zo ka kira sallah kai kwanciyar ka ba abin da ya shafe ka ranar kiyama ka fi kowa tsawon wuya haka manzo Allah ya ce lada ne manzo Allah ya ce sun fi kowa tsawon wuya ranar kiyama kuma alfahari ake da tsawon wuya in ba ka da tsawon wuya sai zufa sai ta haɗe ka shike na al'amari ya lalace hadisi ne sahihi yana cikin ibnu maja Allah ya shirya da ni sai ce fa kuntu ara anna hadal majal ni Wahidu Abdulsalam Bali sai nake ganin cewa wannan fagen na karantar da ɗaliban ilimin fiqh din nan a anita drisal fiqh ala tariqati al-madhkura wato ina nufin karantar da fiqh a bisa waccan hanya da na ambata aula bil waqti ita ta fi dacewa da in bawa lokaci wa ajdaru bihi kuma ita ta fi cancantar da in duqufa akanta la siyama fi asri sahwa wal mubaraka musamman ma a zamanin nan na wayewar kai mai albarka yanzu an samu wayewar kai sosai mai albarka الذي يشهد اقبالا من الشباب على العلم والتعلم wanda wannan wayewar kai ta ilimi take sheda da ainihin samari da suka fuskanci ilimi da kuma koyon ilimi din to a dukufa wajen karantar da dalibai ilimi na hakikanin ilimin fiqh din nan yafi a ce za a bada lokaci wajen rubuta akan irin waɗannan kaga ashe ba yana nuna maka wannan bai da muhimmanci bane amma kankasar da dalibai irin waɗancan yana da muhimmanci fiye da kuma wannan aiki sai ce li anna kullu sahawatin domin duk wata wayewar kai da aka samu la tasiru ala ilmin wadda ba ta tafiya akan ilimi fa hiya ala shafa halakatin to tana kan gabar rushewa wa kullu tabayyin duk wani yin addini la yanbani ala fiqhin wanda baya jinuwa akan fiqhu akan fahimta addini fa huwa ila dalali aqrab to yafi kusanci zuwa ga kasa duk inda mutum ya taso yana da kazar-kazar ne kan addini in sai ku karanta da shi ilimi in ba haka ba to bata zai yi shi yasa matasa in suka taso da karsashi kamata ya ku rungume su ku karanta da su addini alhamdulillah a kasashen ainihin da musulunci ya karfi gaskiya abin da yake faruwa kenan sai abin ta kai shi kasashe irin namu na tikaru bakakken fata. Allah ya kiyaye, da zaran matasa sun taso suna son fahimta addini, manyan malaman sai su yi musu sharri, su ce ko ɗan tada zaune tsaye, ko ɗan shi'a, ko ɗan tada tarzoma, ko ɗan sukan fiqh, ko ɗan wani abu makamancin haka. Madadin a ce matasa ɗin nan in suka taso suna son su yi addini, in kuskure suka ɗauka, in kuka ja su a jika, abu ne mai sauƙi ku iya wayar musu da kai. Amma in kuka ce ku tafi, mu ba ruwanmu da ku, kun cika zafin kai, suna nan suna zafin kansu tun daga nasu masallacin sai sun zo har naku sun kore ku. Amma ku bi su har inda suke, ku yayyafa wa kansu ruwa ya huce, sai a tafi lafiya lau. Wani malaminmu Dr. Ali Nasirin Fakihi yake cewa matasa sun taso da zafin san aqidar salaf a Madina, sai suka kuskure, sai suke ganin duk wani malami magabaci matuƙar aqidar shi ba ta salaf ba ce, duk muhimmancin rubutun shi to a ƙona littafin shi. Sai suka ringa ɗiban Fathul Bari suna ƙonawa, saboda Ibn Hajar ba salafi ba ne a wajen aqida, Ash'ari ne. In ya zo abubuwa game da aqida tun daga mujalladin farko, sai kaga yana ɗibowa daga Ibn al-Arabi. Ibn al-Arabi kuma Ash'ari ne wajen mahabba, Allah yana son kaza, sai kaga ya ce amma fa ba ana nufin Allah yana so ba, sai kaga yana ta ta'wili. Ash'ariyanci yana jan shi. Yanzu kenan sai suka ce to ai Ibn Hajar tun da ɗan bid'a ne a ƙona Fathul Bari. Suka yi ta fitowa suna biki, suna shagalin ƙona Fathul Bari. Ali Nasiru Fari ya ce mu dattawa sai muka tsaya muka yi nazari. Waɗannan matasa an muka ce a basu, haka za su je su ta yaɗa da'awarsu. Ƙarshen ta namu matasan da muke karantarwa su gurɓatu da su. Ya ce sai muka ja su jika, muka zaunar da su, muka nuna musu mu mu ne malaman salafiya, amma ba mu da fahimta irin wannan. To ta ina sun suka samu, mu ji dalilansu, muka rushe dalilansu. Kakar ya ce yanzu an samu duk gaba ɗaya sun dawo abin da ya kamata. To abin da ya kamaci malaman ƙasashen musulun ƙai kenan. In ko ga matasa sun taso da karsashin son addini, ba kamata yayi ku ainihin canza musu suna ba, wannan ƙarfafa su yake. Kamar yaro ne ƙarami jama'a, ɗan shekara uku ko huɗu ko biyar, lafiyar shi ƙalau, ya ci ya ƙoshi, ba ya jin bacci, shi kenan sai ka ga yana kazar-kazar ya ɗauko wuƙa. In kana da natsuwa, yayin da ya ɗauko wuƙan nan ka ga ya taka zai yanka wani ƙanin shi da ke kwance, ba tsawa za ka daka mishi ba. Kana daka mishi tsawa sai ya lima mishi ko da kuskure, sai ka bi shi a hankali, sai ka je ka karɓe ta, sai ga ya yi dariya. Haka matasan nan suke. Yayin da suka taso suna karfashin san addini, to kamar wuƙa ce a hannunsu, suna walwala ta kenan. Kana cewa kai kai in suka jijije ƙarshen ta suwar ɓota ta dawo kanka. Me ya kamata? Ka kira su ka zauna da su, ko ga yadda ake abu, ga yadda ake abu, ga yadda ake abu, sai kaga al'amari yayi daidai. Allah ya ji kan Malam Bakar Gumi na daga cikin waɗanda suka aikata haka cikin malaman ƙasar nan, waɗanda suka gabata, daga cikin waɗanda suke da rai ga Malam ainihin Abubakar limamin farfaro, haka yawa matasa a ƙasar nan. Malam Bakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mishi, ba shi ya kafa ƙungiyar Izala ba, ba shi ne ya shigo da Izala ba. Malam Abubakar Gumi tuntuni dama shi yana kan aqida Ahlus Sunna ne, amma yana bin abubuwan shi yana bayyanawa kaɗan kaɗan, a ɗan yi hayaniya, a tafi wurin gawan, aje ina ne, aje ina ne. Ana nan sai matasa suka taso rana tsaka, suka ce Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, sai ya natsu. Bai jijije ba, da ya natsu ya fahimci inda suka dosa, sai ya jawo su duka sai ya rungume. Sai aka ce duniya goyi bayan su, sai ya ce a'a, ba na goyi bayan su bane, na ja su duka ne don in karɓi abin da ke daidai nasu. Wannan zai sa kuma su yadda da in na gyara kurakuransu. Kuma abin da ya faru ke, ba wanda yake wa'azi a Izala ko ba a Izala ba, kowa inda ya ce sunna sai ya zama Malam Bakar Gumi ne nasiha zai karɓa. To amma sauran malaman fa sai suka koma gefe guda, suka ce za su yi faɗa da waɗannan matasan. Kuna ga yadda matasan suka ci su da yaƙi. To haka al'amarin yake. Wannan nasihar muna yin ta ba ta riga ta wuce ba ne, za ta iya faruwa nan gaba. Wasu matasa su zo da kuskuren fahimta, kana ganin kuskure ne, ba kamata ya kaje ka kafa wa'azi ka ce ai hankali da su ba, su ma sai ce ai hankali da kai ba, baki ba. Baki ne fit for task, abinda ka faɗa su ma su faɗa, ku hankali da su, ya ce ruwa ku hankali da su, shi kenan kawai, ya ɗibi na ɗiba, ku ma ku ɗibi na ɗiba. Amma in ka je ka same su aka tattauna, shi kenan. To haka Malam Abubakar limamin farfaru, shi ya sa lokacin wasu ka rinƙa zargin shi ɗan shi'a ne, ya ce a'a, waɗannan yara mun lura sun ce Islam only. In muka sallama su, tunda suna da kyakkyawan magana, suna da kyakkyawan nufi, in muna ganin su da kuskure, in muka sallama su sai al'amari ya watse. Amma mu ja su jika, jan su da muka yi jika zai sa su karɓi nasihar mu akan gyare-gyaren da za mu gaya musu. Wannan shi ne abin da ya faru. Da al'amari ya bayyana, wasu daga cikin matasan suka kama shi a aka yi musu nasiha suka ɗi. Ai kun gaskiya fito ya nuna ba shi tare da su, amma har yanzu yana tare da sauran waɗanda suke son musulunci. To haka ya kamata duk datti da ya yi. Ko a gidanka ne, in ka samu wani taƙadarin yaro, in ka ce yayyan shi su kama shi su yi mai duka, wallahi zai zama maka ɗan tawaye a gidan. Amma yana neman ya kangare, sai ka zaunar da shi. Wane me yasa kaza, wane me yasa kaza, sai ga jikin shi ya yi sanyi. Amma ka ce ku je ku kama shi, ku rage mai rai kaɗan. ba dai za su rage kadan ba, to zai ci gaba da rayuwa kuma zai maganin taubatu. Allah ya shiryar da mu. Shi ne shi wannan babban malami yake cewa duk sanda aka ce ga ainihin addini ana son shi amma bai gina akan ainihin ilimi ba, ba abin da zai biyo baya sai ka ga ya kai zuwa ga bata. Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu. Sai da wannan lokaci to za mu saurara a nan sai gobe insha Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله.